Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamme da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya da ke birnin Kwanni. Za ku iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke zo, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 25 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Bahari Auna ce tare da Zara Aminu Fage a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko, kakanin labaran duniya.
Hukumar bincike ta FBI ta damke wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka kan harkokin yakin neman zabe. Shugabar sashen kare 'yancin dan Adam na Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela tun kafin abin ya faskara. Kasar Pakistan ta kaddamar da wani makami ne linzami mai gajeren zango mai iya daukar nukiliya.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a Najeriya, kotu ta dake ranar sauraron karan wanda ake zargi da kisan Janar Idris Alkali.
Babban shari'a ne domin akwai tuhumar kisa a ciki. Kuma tuhumar kisa ita ce take da babban punishment a duka dokokin kasar Najeriya.
Sannan masu nakasa a Najeriya na farin cikin 'yancin su da ya zama doka.
Mun ji dadi muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake Najeriya. Ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau.
Za mu kuma leka jihar Zamfara inda za ku ji yadda wata kotu ta amince da 'yan takarar da za su tsaya a zaben gwamnan jihar. Sannan muna tafe da shirin duniyar Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. An kama mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zabe mai suna Roger Stone saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Hukumar bincike ta FBI ta kama Stone ne da safiyar yau din nan Juma'a a jihar Florida ta kudu maso gabashin kasar, bayan da masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifi kan batutuwa 5 da suka hada da bayar da bayanan ƙarya da kuma laifin yunkurin kawo tangarda ga bincike da kuma kokarin canza yanayin shaida. Shugabar sashen kare haƙƙin dan Adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako. Bachelet ta kuma yin kira ga gudanar da sahihan bincike kan wasu rahotanni da ke nuna cewa jami'an tsaron Venezuela sun kashe mutane 20 kuma suka tsare fiye da 350 a zanga-zangar wannan mako. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi Maduro a ranar Alhamis cewa, muna nazarin dukkanin zabin da muke da su na abin yi, muddin aka kasa samun hanyar kafa sabuwar gwamnati cikin lumana a wannan ƙasa ta kudancin Amurka. Kasar Pakistan ta kaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis, wanda a hukumance ke nuna cewa kasar ta wadata sojojinta da roka mai iya daukar makaman nukiliya, wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irin su India su yi shakkar kai mata harin bazata. Wannan aikin horaswa ya hada da kaddamar da rukunin barin wuta don cimma buri. Wannan makami na NASR na da matukar inganci wajen harbi da kuma iya wulliya idan aka cilla shi. A cewar rundunar sojan a wani rubutaccen bayani, masana sun bayyana cewa kasancewar wannan makamin na iya kaddamar da makamai masu linzami da dama a lokaci guda. Zai sa sojojin Pakistan su iya kai hari kan wurare da dama a lokaci guda. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan rajin kare haƙƙin ma'aikata na kira ga ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka cewa da yawansu su ce ba su da lafiya saboda alatilas a kawo ƙarshen ci gaba da rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Wannan zai kasance abin jan hankalin jama'a, kuma mafi muhimmanci shine zai sa gwamnati ta maida hankali kan wannan matsalar, kuma wataƙila ma ya sa gwamnati ta nisanta batun biyan albashin ma'aikata da takaddamar da ake yi game da kan iyaka. In ji Farfesa Joseph McCartin, daraktan cibiyar Kalama Northwoods na batun kwadago da ma'aikata marasa galihu a jami'ar Georgetown a Washington DC. Tun a watan Disamba, kimanin kashi 25 cikin 100 na ma'aikatan gwamnatin tarayya ke a rufe saboda rashin jituwa akan bukatar Trump na a samar da dala biliyan 5.7 daga kasafin kuɗi don a gina katanga akan iyaka Amurka da Mexico. Ƙasar Amurka ta fara aiwatar da wasu sababbin ka'idoji daga yau din nan Juma'a game da wasu bakin haure waɗanda suka yi yunkurin shiga Amurka kan iyakar ƙasar da Mexico da ke San Cedro. Ma'aikatar harkokin tsaro cikin gida ta Amurka ta ce ƙarƙashin waɗannan sababbin ka'idoji za a maida wasu daga cikin bakin hauren da ke neman mafaka zuwa Mexico, inda za su jira lokacin da za a saurari batunsu a Amurka. Sanarwar ta yi bayanin cewa ƙasar Mexico za ta wadata bakin hauren da dukkanin abubuwan bukata da na jin kai na tsawon jiran da za su yi. Ma'aikatar ta DHS ta ce Amurka tana fuskantar matsalar tsaro da jin kai akan iyakar ta ke kudu, kuma wannan shine dalilin da yasa aka aiwatar da shirin na MPP don magance matsalar da kuma aiwatar da ayyuka na kare kan iyakarmu da tilasta amfani da dokokin shiga da fita don sauƙaƙa cinikayya da zirga-zirga na halas da kare ƙasar daga masu cin mutuncin bil'adama da kuma masu cin hanci da rashawa da kuma magance shigo da maguggan ƙayoyi.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC, reshen jihar Zamfara a Nigeria, ta yi nasarar samun wata babban kotu a Zamfara wacce ta amince da dukkan 'yan takara da INEC ta ce ba za su tsaya takara ba, inda ta ce za su shiga zaben da za a yi. Gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a fadar gwamnati da ke Abuja, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Umar Musa Faruk ya aiko mana.
Jam'iyyar APC da ke jihar Zamfara, wadda a da hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce 'yan takarar da ta gabatar ba za su iya tsayawa takarar dukkan mukaman da ke cikin zaɓen da za a yi a shekarar nan ta 2019 ba saboda ba a bi ƙa'idoji da sharuɗa na fitar da 'yan takarar ba, ta samu nasarar cewa wata babbar kotu da ke jihar ta Zamfara ta yi zamanta bayan ta kammala sauraron ƙara da bahasi daga sassa daban-daban na masu haƙƙi akan wannan shari'ar, inda ta ba da amincewa ta cewa 'yan takarar da ita jam'iyyar ta APC ta gabatar su ne suka cancanta kuma sun cika ka'ida kuma za su tsaya zaɓe a watan gobe da za a shirya a Najeriya. gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yali shine ya bayyana manema labaru haka a fadin gwamnati a lokacin da ya ziyarci shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
ai ba wai zaben gwamnan jihar Zamfara kai ba ai duk zabubuka ita ainihin abin tace duk zaben da aka yi Zamfara daga assembly zuwa house of reps zuwa majalisar dattawa da gwamna bata amince da ko guda ba so abinda ma'ana yake nuna wa kenan gabaki ɗaya zaben da za a yi 2019 babu dan takara a jihar Zamfara abinda INEC ta ce kenan amma yau hotun da take Zamfara wanda muka sa ƙara Allah bisa ga sonsa da kudurarsa ya aminta kuma ta ba da hukunci cewa bisa ga shaida da ita INEC ta kawo ta ƙasa ƙarƙashin rashin na jiha cewa ta shaida abinda aka yi na ainihin wato promise din da suka gudana a cikin jami'ar APC a takaice ma ta nuna cewa akwai yadda muka yi namu wasu jami'an ma ba su koyi kusa da haka na 1-10 saboda haka babu hujja da aka aina ta kasa ta ce babu zabe a jihar Zamfara kuma ina gani bisa ga waɗannan shaidudduka ne da aka bayar ko ta hada shaidan ta tabbatar da cewa lalle a jihar Zamfara ainihin zabe kuma ta umurci hukumar zabe ta kasa ta karbi wannan hukunci domin tabbatar da ƴan takara a jihar Zamfara
ya zaka auna wannan hukuncin da ta kotu kuma aka ce ta yi inda kuma take cewa ainihin abinda ta yi daidai ne bisa ga doka
a wato abinda ya faru a kaita wato jam'iyyar APC ta ƙasa ta sa wata ƙara anan abinda ta nema shine cewa a bata dama ta rubuta sunayen ƴan takara ta kaima hukumar zabe saboda hukumar zabe ta hana wasa ƴan takara so kotun ta nuna cewa babu rashin hankali wanda ya kusa da doka irin wannan saboda akwai tsaruka na kundin tsarin mulki akwai tsaruka na dokoki saboda haka ta ina ne mutumin da bai bi doka ba zai ce a bashi dama ya koma ofishi ne ya samu na rubuta sunayen ƴan takara abinda kotu ta ce kenan saboda haka wannan tace ta yi watsi da wannan ƙara kuma ta tsaya akan matsayin da hukumar zabe ta tsaya akan sa wannan abinda kai ana Abuja kenan wanda akai a guso kuma shine cewa an zamna kusan kwana 60 daga 8 ga wata na wanda 8 ga watan 10 har ya zuwa yau 24 ga watan ainin 2 kusan kwana 90 ana karɓar shaidudduka ana tantance kowane abin da ya kawo an ɗauki shaidu an ɗauki kowane irin shaida da kowa yake da wanda ya yadda da ma wanda bai yadda ba da irin karan kanta jam'iyya da ainihin kowa ya zo ya shaida abin da aka yi saboda haka daga ƙarshe ita kotu ta aminta da cewa bisa ga abin da aka gaba gare ta ta aminta da cewa a jihar Zamfara an yi zaɓe in ji wannan jam'iyya ta APC kuma 'yan takara da suka ci su ne 'yan takara kuma za a rubuta a koma ita hukumar zaɓe insha Allah.
Abdulaziz Yali kenan gwamnan jihar Zamfara a tattauna da yadda manema labaru bayan da ya kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Nigeria.
Umar Musa Faruk kenan. A Najeriya dai wata kotu a jihar Plateau da ke sauraron ƙarar wasu mutane 24 da ake zargi da kisan General Idris Alkali ta ɗage ranar sauraron ƙarar. General Idris Alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shalkwatar rundunar sojin Najeriya ana zargin an kashe shi ne a yankin jihar Plateau. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kotun da ke sauraron ƙarar wasu mutane 24 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan soja a Najeriya Janar Idris Alkali ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Mutane 24 ana zargin su ne da mallakan makamai, gamin baki da kuma hallaka Janar Idris Alkali a bara. Alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji bayan ya saurari bahasi daga bangarorin masu shigar da ƙara da masu kare waɗanda ake zargin, ya ɗage ƙarar zuwa ranar 13 ga watan gobe don ci gaba da sauraron ƙarar. Barista Fanshak Bitrus ya mun ƙarin bayani kan abin da ya wakana a kotu.
Yau dama an ɗaga shari'ar an kawo domin kotu ta ba da ra'ayinta a mai kora ta ba da beli a kan shauran mutanen da suka rage. Amma kotu ta ce ba ta gama rubuta ra'ayinta ba domin akwai ɗan yare-yare da ya kamata a yi. Mutane 24 ne ake tukumansu a wannan shari'ar. Abin da ya faru kenan a kotu.
To amma me kake gani ke janyo ake wannan ɗage shari'an wato an kasa kawo ƙarshen sa?
Wannan shari'a din ba karamin shari'a bane ba. Babban shari'a ne domin akwai tukuman kisa a ciki. Kuma tukuman kisa ita ce take da babban punishment a duka dokokin ƙasar Najeriya. So domin haka ba a roshin shari'an da akwai tuhumar kisa akan ta ba, ana bin komai ka'ida bisa ka'ida. So dole ne case din ya dan ci lokaci, ba ma sa rana domin a zo a fara jin shadu ba tukunna sai an gama gyara komai da komai su beli. Akwai wanda aka karba motocin su da su mashina da handsets nasu, duka suna son a ba su kayan su don a zo ci gaba da shari'a. Kuma mai gabatar da kara ya sake ce yana da shadu da yawa da zai kawo daga Abuja ne, domin sojoji da police ne suka yi operation din na investigation din. So dole ne dai bukatar lokaci domin ya haɗu da wayannan shadun su yi briefing nasu kamun nan a fara jin shadun.
General Idris Alkali, wanda tsohon daraktan gudanarwa a shirkwatar rundunar sojin Najeriya ne, ana zargin an kashe shi ne a yankin Duradu da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. A Najeriya, nakasassu sun bayyana ra'ayoyin mabambanta a sabuwar dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Sabuwar dokar dai za ta hana a musgunawa nakasassu tare da tanadin ɗaurin watanni 6 ko tara har na naira miliyan 1 idan an samu wanda ya sabawa dokar. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da rahoto.
Wannan doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu na nuni da cewa daga yanzu musuna wani nakasashe babban laifi ne a Najeriya da ka iya kai mai laifi fursuna na tsawon watanni 6 ko kuma a ci tarar mai laifi har naira miliyan 1 ko kuma a hada duka biyu a ci tarar kuma a zauna a jarum. To ya nakasassun kasar suka ji da wannan abu? Shugaban nakasassu na jam'iyyar APC Musa Bahu Lawal Diddi yana mai cewa
mun ji dadi, muna tare da farin ciki, duk nakasashen da yake Najeriya ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau, saboda abinda shugaban kasa ya mana abinda wani fatin ya shekara 16 bai iya yi bane. An fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi, ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari, wanda yau ya ba mu ƴancin mu a matsayin mu na ƴan ƙasa masu bukata ta musamman, ya ba mu ƴancin mu a matsayin mu na ƴan siyasa masu bukata ta musamman.
Amma shugaban kungiyar neman ƴancin makafi a arewacin Najeriya Ali Yahaya Gwarzo ya ce ba sa hannu a dokar bane aiwatarwa.
Kullun sai a dawo da ita sabuwa, ai mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a ai nasara, domin mutanen mu su bada ƙuri'u ai nasara. Da zara an yi, kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu karbaki su zo su dinga ganin mu akan titi. Wannan Allah ba zai goyi bayan irin waɗannan abubuwan ba. Idan Ubangiji ya taimake mu, wannan doka ta tabbata ita ce kyakkyawar hanya wacce gwamnati za ta zo da ita ta hana bara cikin adalci. Amma middin wannan doka bata tabbata ba, duk wata hanya da gwamnoni suke bi ko kuma gwamnatin tarayya take bi don ta hana mutanen mu bara, to hanya ce wacce babu alhairi a ciki, kuma alhairi ba zai haifu ba. Gwamnatocin da mu Allah ya dora wa shugabancin mu su ji tsoron Allah, kuma su yadda mu ma da Allah ya nakasa mutane ne kamar su. Kuma idan Ubangiji ya ga damar ya maida kowane ɗaya daga cikin su makaho ko gurgu ko bebe ko kuturu, a cikin sakan ɗaya zai maida shi. Saboda haka ba wai sun fi ƙarfin Allah ya musu yadda ya mana bane. Saboda haka su sani kamar yadda kowa yake zaɓar su, mu ma haka muke zaɓar su. Su kyautata mana wajen karatun mu, su kyautata mana wajen kiwon lafiyar mu, su kyautata mana wajen karatun ƴaƴan mu da kuma sana'o'i, domin dukkan mu akwai masu. Muna da baristas da professors da doctors a cikin nakasassun mu, amma ba a taimakon mu a wannan gwamnatin ta Najeriya.
To sai dai shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC masu larurar rashin gani na ƙasa, Yarima Suleiman Ibrahim, ya ce babu siyasa ko kaɗan a amincewa da dokar.
A lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine aka bamu mutum mai bamu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara akan harkoki na mutane masu bukata na musamman. Saboda haka ga kuma wannan dokar da aka zo aka yi, ko ba komai a lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lokacin wannan mulki mai albarka aka yi wannan abin. Na ji wasu mutane suna ta magana cewa wannan abin siyasa ne. Mun yadda a ce siyasa ne, to shugaban kasa Muhammadu Buhari wasu ya fi kowane dan siyasa iya siyasa ne a Najeriya. To muna godiya, saboda haka mu muna tare da shi 100%. Saboda haka muna son mu tabbatar ma da shugaban kasa Muhammadu Buhari ƙuri'ar mu gabaki daya, da mutanen da suke PDP da mutanen da suke APC gabaki daya, zamu hada mu bashi 2019 ga musamman din takaraba illa shi kadai.
Nakasassu sun kwashi sama da shekara 10 suna fa'ita shi domin ganin wannan rana da a yanzu ya tabbatar musu da cewa za a rika damawa da su a dukkan fannonin rayuwa a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada a shafa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 20. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ci gaba da yin nazari ne kan takaddamar rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a nan Amurka yayin da aka shiga wata na biyu da rufe ma'aikatan gwamnatin. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da dakatar da ayyukan wasu sassan ma'aikatan gwamnati ya shiga wata na biyu, har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa wani bangare daga cikin bangarorin biyu da ke takaddama da juna zai mika wuya, yayin da sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa Amurkawa da dama suna dora laifin rufe ma'aikatan gwamnatin ne akan shugaba Trump fiye da 'yan Democrat. Sannan masu fashin baki a fagen siyasa na hasashen cewa wannan takaddama somin tabu ne kan abin da za a gani a zaben shugaban kasar da za a yi a baki idan Allah ya kai mu. Kamar da rahotanni ke nunawa, babu waɗanda wannan takaddama ta fi shafa kamar ma'aikatan gwamnatin tarayya, takaddamar da ta samo asali daga batun gina katanga da 'yan majalisa suka hana Trump kuɗin gina ta, shi kuma ya rufe ma'aikatan gwamnati a matsayin martani. Yunkuri na baya-bayan nan da aka yi na kawo ƙarshen wannan takaddama shine kada kuriya da aka yi kan wasu kudurori biyu masu kishi da juna da 'yan Democrat da takwarorin aikinsu na 'yan Republican suka gabatar a majalisar dattawa. Kudurin dokar da 'yan Republican suka gabatar yana nema ne a baiwa shugaba Trump dala biliyan 5.7 domin gina katangar. Sannan kudurin da 'yan Democrat din suka gabatar shine a samar da kudaden gudanarwa wanda zai bada dama a bude ma'aikatan gwamnati hannun da zuwa 8 ga watan Fabrairu ba tare da sun samar da kudin gina katangar da Trump ke bukata ba. Sai dai dukkanin kudurorin ba su yi nasara ba, lamarin da yasa za a iya cewa har yanzu ana gidan jiya.
One of the ideas suggested is they open it, they pay a sort of a prorated down payment for.
Shugaba Trump kenan yake cewa ɗaya daga cikin shawarwarin da aka bayar ita ce za a bada wani kaso cikin kudin gina katangar, wanda na san cewa mutane sun amince da wannan bukata domin ana bukatar katangar. Asali ma na lura cewa akwai 'yan Democrat da dama da suka fara dawa daga rakiyar adawa da gina katangar, kusan mafi akasarinsu suna cewa gina katangar na da mahimmanci. Wannan kuma wani sabon sauyi ne da aka samu sabanin abin da aka gani cikin makonni biyu zuwa uku da suka shuɗe.
Almost all of them are breaking saying, look, walls are good, walls are good. Big difference from what you had 2 or 3 weeks ago.
To sai dai adadin 'yan Democrat ɗin da suka mara wa 'yan Republican baya a majalisar dattawan bai takaraya karya ba. Steny Hoyer, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Democrat, ya kuma kalubalanci shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy.
We want to negotiate, Mr. Whip. We want to get this resolved. But we're not going to pretend this is business as usual. This is the longest.
Yace muna so a sasanta. Muna so a kawo ƙarshen wannan takaddama. Amma ba za mu rufe ido muna yaudarar kanmu muna cewa babu komai ba. Wannan shine lokaci mafi tsawo da aka rufe ma'aikatan gwamnati a tarihin Amurka. Kowane kudurin doka da muka gabatar da nufin a bude gwamnati sai ku rika yakin amincewa da shi. To a wata hira da muka yi a baya-bayan nan da Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a a Jeff Florida da ke nan Amurka, ya ce bai ga wata alama ba wacce ta nuna cewa za a sasanta wannan rikici nan ba da jimawa ba.
Gaskiya zai yi walwala saboda shi yanzu idan ya yadda da su cewa a bude gwamnati, to lalle ina maka tabbacin cewa da waya ya ci zaɓe don saboda lumugo idan mun goya ban shi ba su da yawa, to ko su zai rasa. To kaga ganin haka ina ganin zai wuya gaskiya walwalar ga matsala yana da wuya sosai. Duk da yan wannan ɗan cikin senatorcin wato wanga Lindsey Graham babba na kusa gare shi, na ji yana magana ga shekaran jiya ga CNN cewa lalle idan suka yadda ba a yi wannan katanga ba wai shi ba shugaban kasa ko su senatoci da sauransu da wuya su samu galaba ga wani zaɓe saboda mutane za su juya musu baya. Kaji lalle akwai wannan magana sosai a ƙasa. wato ya nuna cewa ya alƙawari amma bai iya cika shi daman yayi shi ne ba wai don ya cika ba don a zabe shi ne abinda za a kama magana kenan kuma wannan idan aka yi shi lalle zai yi wuya ya saki cin zabe wannan
jama'a da kuma kamu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Jim Malone da Dr. Nasir Damowa sai Julie Lesser Christian Muhammad Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC
yanzu sai ka ɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro
Saban mu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf Yeshe Upaki Isudila inda ya ce matakin da Obi Ezekwesili ta dauka na janye takarar shugabancin kasar nan hakan yafi mata dacewa domin ta san cewa ba zai kai labari ba muna fata da ita da magoyan bayanta za su goya wa shugaba Muhammadu Buhari baya sai kuma sako daga Muhammad Chindo shi kuma ya ce salam VOA Hausa bani dama in yi kira ga dukkan Najeriya masu zabe a zaben da ke tafe a watan gobe cewa ya kamata mu sa kafa mu yi fatali da duk wanda zai rude mu da ƴan kudade domin samun kuri'an mu mu tsaya mu bincike wajen zakulan mutanen kirki a kowace jam'iyyar siyasa suke waɗanda za su ciyar da yankunan mu da jihohin mu da ma kasar mu baki daya waɗanda idan muka zabe su ba za mu yi damun sani ba da fatan Allah ya sa mu yi wannan zabe lafiya a kammala lafiya muna roƙon Allah ya bamu shugabannin nagari masu kishin ƙasa amin summa amin sai kuma sako daga Haruna Boda a jihar Jigawa shi kuma yace salam VOA Hausa kurin da gwamnonin yankin na nan arewa maso yammacin Najeriya ke yi na kafa wata doka wacce za ta kashe duk wanda aka kama da laifin yin garkuwa da mutane a yankin to a ra'ayina wannan dokar ta yi daidai kuma ta zo a lokacin da ya dace gani yadda garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare ne gama duniya a wannan yankin ga kuma sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Akitela Malam Madori a jihar Jigawa su kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu kira ga ƴan uwa da kuma iyayen mu mata da ya kamata su kauce wa yin kunshi a hannu har sai an kammala zabe domin mu samu damar yin zabe ba tare da matsala ba sakon mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Umar Adamu Katagum shi kuma ya ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba ni dama na kira ga malaman addini a Najeriya su duka fa wajen fadakar da mabiyansu don a zauna lafiya a cikin al'umma.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
An kama wani mai bayar da shawara ga shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zabe mai suna Roger Stone saboda wasu manyan laifukan da ake zargin ya aikata. A bincike na musamman da ake yi kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan Adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda za a kasa shawo shi har ya haifar da mummunan sakamako. Kasar Pakistan ta kaddamar da wani makami mai linzami mai gajeren zango jiya Alhamis wanda a hukumance ke nuna cewa kasar ta wadata sojojinta da roka mai iya buƙatar daukar makaman nukiliya wanda jami'ai ke cewa hakan zai sa abokan gabanta irin su India su yi shakkar kai mata harin bazata. Wasu 'yan rajin kare haƙƙin
Jama'a sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin, sai injiniyanmu na yau Mr. Chang, Amina Buhari, auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.